Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku Eli Kaya, daidai ta Kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin baɗi naira trillion 8 da biliyan 612, wanda shine na uku da ya gabatar da tunawansa mulki a 2015. Talaka Muktar so dan gibinanci ya yi fatar gani a ƙasa.
A Sokoto, jalkan man gida naira 5,000 yanzu sai da ta kai naira 10,012. Wani irin abu ne wannan?
Masu ruwa da tsaki na sufuri sun yi taron baje kolin ribar kafa tashoshin tsayawar motoci na zamani. Gwamna Atiku Bagudu ya nuna gamsuwa.
Na ji daɗi cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka kuma yake yunkurin lalle-lalle a yi da sauri.
An ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Abba Kyari da shugaban ma'aikatan Renfred Ita Oyo na dariya tare da hakan ke nuna sun sulhunta kan takaddamar maina. Muryar Amurka ta gabatar da faifan bidiyon da ta ta'allaka akan bahaguwar aƙidar Boko Haram a Abuja ga jami'an sojoji, ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini. An yi jana'izar Hajjai Lomo Muhammad Danjuma Goje a Gombe wacce ta rasu a Amurka bayan fama da jinya. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Usman Bugaje daga Katsina da ɗan rajin tayar da komatsar jama'a da ke Bauchi Malam Ishaya Buba Bajama, wanda zai kammala jawabin da ya fara makon jiya. Ga Profesa Bugaje.
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a ƴan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fassoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari, cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi. Saboda haka kuma ƙa'idoji ga su nan, ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yadda za a zauna tare. Saboda haka jawo hankalinmu da muke son na yi a nan wurin shi ne, ga Allah mu bi ƙa'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kaman mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu, kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna, Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallonmu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran, domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abin kirki, su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ma Malam Ishaya Buba ya ci gaba da cewa,
jama'ar Arewa ina sallama da fatan alheri ga dukkan sauraro na sarakunan mu da iyayen kasa gaba daya inda kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama tsorin gumi kowa inda muke samun wahala shine kaga ada an fiton wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko baka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya dora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi wanda ka takura shi ko abala ne a gidansa dan da ba naka ba ka dinga fifita ƴaƴanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan ƴaƴanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku dauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu koda mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da yayi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunan mu da iyayen kasa gaba daya ya zama tsorin gumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fiton wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi magani irin wannan muka sauke nauyi ko baka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya dora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya dora maka na shugabanci lokaci yayi da zamu fito fili muna magana da juna a fili a daina nukura saboda sai da yawa za ka ga social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a haukanci da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba sai lokaci yayi da za a bude wurare mu dinga tattauna komai munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance shi to lokaci yayi kuma muna da komai da ake bukata a rayuwa nan arewan kuma muna iya rike kanmu kuma kowanne sashe na kasar nan akwai abin da za a yi a rayuwa mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewar mu in tashin hankali na da daɗi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a haɗa hankali a taruri guda a sami bakin zarin kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.